إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شنو ربي بوتن بالحجة هجرة من النبي صلى الله عليه وسلم تقصفو؟ شنو نتقص بوتن بالحجة هجرة من النبي صلى الله عليه وسلم لا تدريو مسلم وعند ربي هو شعبكو؟ وشعبين؟ Sha'a'udu wa ta'ala shida
Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mu a wannan unguwa, a wannan masallaci masjidu ko jami'u Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. A wannan unguwa na tambayi dan ajiji na ce ya sunanta, ya ce yadda ya mu ba cirawa ya bari wani abu koman haddaci ba. Shi ne yake ce mishi ko ya kamata ku samu sunan fara ɗaya, shi ne sai na ce ba kai yanzu ba fa ka a ce ni na ce yan uwa. To Allah ya albarka wannan Musa, Allah ya saka masa da alkhairi, ya gabatar da bayanai waɗanda ya faɗa abin da ya faɗi Allah ya fi mushi. Abin da aka ce a tattauna a kansa shi ne ingantacciyar rayuwa da matasa. Don wani masu albarka, matakin samartaka ko ƙuruciya wani mataki ne mai muhimmanci, kuma wani mataki ne mai haɗin. Shi yasa wani malami ya rubuta littafinsa ya sa masa suna Shababuna Hamidun wa Adam, matasan gefe guda muna da fata mai kyau game da su, to amma kuma halin da suke ciki yana mana raɗaɗi a cikin zukatan. Musulunci ya ba wannan matakin muhimmanci mai girma. Al-Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rayuwar magabata cike suke da bayani akan wannan matakin na rayuwa. Wannan mataki a Larabci ana ce masa marhalatu shabab. Lafazin shi ash-shabab din lafazi ne da ke ɗaukar asalin kalma kuma ya ba da jami'in matashi ba. Ana cewa marhalatu shababi, shi yasa suke da sun ce hada shababu, wato shi matakin kenan. Sannan kuma a daidai lokaci guda jami'i ne na kalma ashab. Ashab matashi kwara ɗaya, ashabab shi kuma jami'insa. Kamar yadda suke cewa wannan matakin marhalatul hadasa, marhalatul hadasa, kamar yadda kuma ake ce mata marhalatul futuwa, wanda yake matakin sai a kira shi da alfata, jami'insa sai ya zama alfitiyar ko kuma alfitiya. Wa dakhala ma'ahum sijna fatayan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Wannan matakin malamai sun tattauna daga wani mata daga wata shekara ce ake kiran mutum matashi, in kuma ya ƙetare ko ya kai wata shekara a ce ya wuce a kira shi da matashi. Malamai sun kakkawo maganganu da yawa, amma babban malami Al-Imam Ibn Jawzi rahimahullah shi littafinsa Tanbihun Na'imil Umr ala Mawasimil Umri ya ce matakin ƙuruciya yana farawa ne daga shekaru 13 har zuwa shekaru 35. saboda ko wanda yake shekara 35 ba matashi bane in ji al-imam ibn al-jawz za ka ga an kafa wata kungiya wasu yan shekara 65 wasu 58 sai a ce kungiyar matasan kaza al-imam ibn al-jawz ya kore shi ya ce ba ta cikin matasa wasu kuma malaman suka ce a'a daga shekaru 15 ne zuwa abinda suke ce mishi sinnul ashud sinnul ashud shine shekaru 40 hatta idza balagha ashudahu wa balagha 40 sana sai suka ce sinnul ashud lokacin da aka gama mutum halittar sa ya cike bazi hankalin sa ya cika lokacin da mafi yawancin malamai suka ce matakin da Allah ta'ala yake aiko annabawa ce shekaru 40 to mutum ya tashi daga matashi domin kwakwalwarsa ta cika halittarsa ta cika hatta haƙuwarin da ake cewa na hankali to mutum ya riga ya yi shi ko ya yi shi a taƙaice kenan saboda haka matashi shi ne wanda yake wasu shekaru na ƙarfi a jiki yake da ƙarfi na kwakwalwa komai nashi a cike yake komai nashi yana da ƙarfi babu rauni a tare da shi Allah ta'ala ya yi mana nuni zuwa ga wannan matakin a matsayin shi ne matsakaicin mataki da ɗan adam yake tsintar kansa a ciki tun daga haihuwarsa ka komawa ga Allah Allah ta'ala ya ce Allahu alladhi khalaqakum min ba'di thumma ja'ala min ba'di da'fan quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatan da'fan wa shay'a Allah shine wanda ya halice ku daga rauni wanda ad-da'f al-awwal din shine da'f al-tuhula rauni na yarinta thumma ja'ala min ba'di da'fan quwwatan sannan sai Allah ya sa bayan wannan raunin sai ya sa ƙarfi shi ne suke cewa kuwatul shabab kuwatul kutuwa kuwatul hadasa ƙarfi na samartaka ƙarfi na kuciya dan adam yana wannan matakin sun maja'ala min ba'du kuwatul dha'fan wa shayba daga nan sai Allah ya sanya bayan wannan ƙarfin sai ya dawo sai a karɓi ƙarfin sai ya dawo rauni wannan raunin da bi ta aka kara mishi wani aka goya aka ce wa shayba sannan kuma da furfura tsufa ce wannan matakin ɗan uwa na kuriciya yana da wasu hasa'is wato yana da wasu sufofi da suka keɓance shi sai babban ko ita ce waccan ƙarfin mahalatul quwwa mataki ne na ƙarfi a lokacin mutum zai riƙa jin shi kamar ɗan doki saboda ne saboda gaɓoɓin shi lafiyayyu ne yana jin a yanzu zai iya gaba da gaba da kowa na biyu shine abinda suke kira hamasa wacce haɗa take da ƙuwata ƙumaci yanzu kawai a yi a gama kawai a yi a gama miliyan dinnan daga ciki akwai ƙillatun nazari ila ma'anatikum akwai ƙarancin hangen nesa me zai kai ya kawo yanzu ake kalla ba a kallon gaba kuma sau tari in mutum ya wannan matakin lokacin da yake kallon abubuwa a yadda suke a yanzu baya kallon ya za ta zama nan gaba sai shi ma ya zama nan gaba din sai ya tuno da cewa yana kallon abubuwa yadda suke a lokacin a da da kan shi ya ta gyara wa kansa kuhakwai daga cikin matakan da ɗan adam yake tsintar kansa na siffofi a wannan yanayin akwai ƙarfin sha'awa domin a lokacin Allah subhanahu wata'ala ya zuba masa abubuwa na bukata a jikinsa ko namiji ne shi ko mace duka waɗannan siffofi ne na kuriciya siffofi ne da ba a rasa su a tare da matashi wasu malaman tarbiyya suna kallon su a matsayin sufofi ne ababan zargi wasu kuma suna cewa a'a kowace sifa daga cikin waɗannan sufofin ba a bar zargi bace akan kanta a'a ya danganta ya magabatan wannan matashin suka yi amfani da waɗannan sufofin a matashin nan domin inganta rayuwarsa karfinsa na jiki sai aka yi amfani da shi aka nusantar da shi yadda zai yi amfani da shi ya taimaki kansa matakin farko ya taimaki al'ummarsa ya taimaki addininsa karfin kwakwalwa a lokacin in aka zuba ilimi komai sai ya zama za mu buga misalai insha Allah na magabata waɗanda suka kasance a wannan matakin sun ci gajiyar wannan damar sun samu magabata masu musu tarbiyya iyaye gwamnatota malamai suka seta su sai zama waɗannan ƙwaƙwalen da suke da su masu kaifi masu ƙarfi an ci gajiyar su kuma an yi amfani da su yadda ya kamata da sauran siffofin da kake baki da saboda su siffofin kuruciya a kan kansu ba ababen zargi ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da cin gajiyar kuruciya ya faɗi cewa tiltani hamsan qabla hamsin ci gajiyar wasu abubuwa guda biyar kafin kishiyoyinsu guda biyar daga ciki ba sai na lissafa su ba sai ce shababaka qabla haram ka ci gajiyar kuruciyarka kafin tsin hankali lokacin da kake da kuruciya to yi kokari ka ci gajiyar wannan kuruciyar ka yi amfani da ita domin ana kwana ana tashi ana kwana ana tashi kai ne wata rana za ka kira da dattijo kai ne za ka kira da tsoho yadda kake kallon wasu da furfura to kai ma nan gaba za ka yi ta da furfura shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya ba wa muhimmanci akwai kula da matasa sai ta tarbiyyarsu misali al-Imam Ahmad ya rawaito hadisi wani matashi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullah idalli bizina ya ce ya ma'aikin Allah ka yi mini izini in yi zina sahabbai suka hankare shi hankalinsu ya tashi ya za a zo ana irin wannan maganar gatsi-gatsi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam amma ana tambayar sa ya ba da izini wanda su ne ce a su kyale shi sai ya ce masu wanda su ne ya ce kana so a yi da mahaifiyarka ya ce a kana so a yi da yayarka ko kanwarka yar uwarka ke ne ya ce a kana so a yi da innarka a kana so a yi da gwaggwarka a sai man sabe ce haka ba sauran mutane ba sa son a yi da waɗannan matan nasu duka danginsu ƴan'uwansu iyayensu ba sa son a yi da su annabi salama ya dafa ƙirjinsa da hannunsa mai albarka ya masa wata addu'a mai tsada ya ce allahumma ɗakkir ƙalbahu wa hassin farjahu wa ghfir dhanbahu ci ya Allah madaukakin sarki ka tsarkake zuciyarsa ya Allah ka tsare masa al'aurarsa ya Allah madaukakin sarki ka gafarta masa zunubansa ba zai saba bai hankalin shi ba bai daka masa tsawa ba Muawiyah ibn al-Hakim ya zo masallaci matashi ne shi shikenan sai ya atishawa ana sallah sai ya ce alhamdulillah yana sallah ya faɗa da ƙarfi alhamdulillah sai mutane suka riƙa buga cinyarsu an yi hukumu suna nuna masa uskut uskut kai shiru ba a magana a sallah ya za ku fita ku ramu
nayi atishawa nayi hamdala ba wanda yace min yarhamukallah kuma sannan kuna ta min wani haka kuna ta min wani haka bayan an gama sallah manzo sama ya kira shi yace inna hadhihi as-salata qira'atu qur'ani wa dhikrullahi ta'ala la yasluhu fiha shay'un min kalam an-nas shi wannan sallah da kake gani ta karatu qur'ani da ambatan Allah bai kamata a ce ana magana a cikin ta ba karshe dai yace wallahi ma ra'aytu mu'alliman ahsana ta'liman min shi ba taba ganin malamin da ya kuma zan Allah sama iya koyarwa ba shi fa ma zajarani maza so bai daka mun tsaba ba wa ma sabbani maza so bai zage ni ba bal nasaha wa wa'aza maza so bai nasiha ya min wa'azi annabi sallallahu alaihi wasallam wajen kulasta da matasa domin ba su rayuwa ingantacciya ya kasance na jawo su a jiki shi yasa zamu ga a Makka da yawa cikin waɗanda suka amsa kiransa da farko matasa ne haka da aka dawo Madina waɗanda suka bi shi suka kasance tare da shi da yawan su matasa ne saboda kyakkyawar tarbiyya da manzon Allah ta sama yake ba su waɗanda idan ka koma rayuwarsu ta da kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rayuwa ce wacce take ba mai kyau ba amma zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai gashi yana musu tarbiyya sun dawo suna tafiya a ban ƙasa ka annabun mala'ikatu yamshuna fil ardi mutma'inni suna tafiya a ban ƙasa cikin nutsuwa yan uwa masu albarka wannan matakin na kuruciya idan aka kyautata tarbiyya wanda ya tsinci kanshi a ciki a wannan ne ake samu cewa al'umma tana da gaba mai kyau suna cewa duk lokacin da ka ga matasan al'umma suna cikin wani yanayi kyakkyawa to wannan al'umma ai mata bishara da makoma mai kyau a lokacin da ka ga matasan al'umma sun lalace sun zama masu miyagun hali wannan al'ummar ai mata kabbara hudu ta janaza cewa wannan al'ummar ta riga ta mutu babu ne mu buga misali da waɗanda ba musulmai ba ɗaya daga cikin shugabannin da aka yi a America President F. Kennedy kusan lokaci ne suke mulki da su tafa balewa Allah ya gafarta masa da su saddauna ya taɓa wani jawabi gab da a kashe shi domin har bai shi aka ya yi jawabi a ƙasa America ya ce ƙasa America tana cin haɗari makomarta ba ta da kyau ya yi jawabi ga ƙasa domin matasan America sun zama 'yan shaye-shaye sun zama 'yan ƙwace sun zama 'yan fashi sun zama 'yan daba ana cikin wannan ashe bayan kwana biyu su za su zama sanadiyyar ajalinsa yana tafiya irin buɗaɗɗiyar motar nan ta kayi na gaida sadin ta yanka sabuni har bai shi kaga wannan ke to shi yasa za ka ga a tarihi duk wanda ka gan shi ya zama so tari kamar ƙa'ida ce ghalibiyya ƙa'ida ce aglabiyya to duk wanda ka gan shi ya zama dattijan kirki an ci gajiyarsa in ka duba ka koma baya to za ka ga wani matashi ne na kirki na arziki bari mu fara da annabawan Allah mu fara da abul anbiya Ibrahim alayhi salam karra annabi Ibrahim Allah ya kira shi da matashi lokacin da annabi Ibrahim alayhi salam ya zo ya rubuta gumaka aka dawo ana tattaunawa waye yi mana wannan ta'addancin sai wasu suka ce qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim ce mun ji wani matashi fatar ina jin aikin manhajjace cewa mun faɗa daga cikin sunayen wannan kuruciyar da larabci akwai wa akwai alfada shi qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim ai mun ji wani matashi yana ambaton gumakan nan ba yadda ya kamata a ambace su ba mun ji ma kamar yana zazzagin su mun ji yana cewa la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin tabbas sai na aikata aika aika waɗannan gumakan ku gumakan naku bayan kun wuce kun tafi inda kuka tafi saboda haka annabi Ibrahim matashi matashi ka duba abin da annabi Ibrahim alaihi salam Allah ta'ala ya wa annabi Ibrahim ta goma shi ne yawa waj'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس يقول لنا ساقا مقلم كتاوك ومشياء دع النبي إبراهيم عليه السلام يضرب يضرب تندق عن النبي إبراهيم ها النبي صلى الله عليه وسلم دقق النبا ونسك دوبا ينسى تودق ذرية السسك Allah yayi addu'a waj'alni lisan sidqin fil akhiri ya Allah duk wanda za su goba yana to ka sanya musu harshe na gaskiya a game da ni to zama suna yabona Allah kuma ya amsa addu'ar Nabi Ibrahim alayhi salam sakamakon kunciya kyakkyawa sakamakon samartaka kyakkyawa ba samartaka bace da aka yi ta a watsi dan sai Isma'il alayhi salam matashi ne al-ghulam al-halim وبشرناه بغلام حليم ولما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابر فلما أسلم وكله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقته بي إن كذلك نجزي المحسن النبي إسماعيل متاشي abin da ke nuna matashi ce falamma balaga ma'ahu sa'ya lokacin da annabi Isma'il ya kai lokacin da zai iya aiki tare da babansa ya kai lokacin da yake iya taya baban shi aiki sabi Isma'il alayhi salam lokacin da ya kai matakin kunciya ya kai lokacin da zai taya mahaifinsa aiki sai jarabawa ta zo za a gwada imanin matashi a ga ya yake yana da rayuwa kyakkyawa ko ko ba haka ba rayuwa ne inganci yake yi ko ko a sai aka nuna wa babansa a mafarki mafarkin annaba kuma gaskiya ne ce ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madha ta'a ce ya dana na ku gani a mafarki ina yanka ka so daga kaje kai tunani me kake gani qala ya abati fa'al ma tu'mar kagin gita ce rayuwa ce ne umurnin Allah ya abati fa'al ma tu'mar ce ya baba ka aikata abin da Allah ya umarce ka kawai ba ya ce ka yanka ni ba kai annabin Allah ka yanka ni kawai Allah ya ce wa matashi kai ne zina to kai ma haka kace Allah ya ce wa matashi kai ne shaye shaye kai ma ka ce irin na annabi Isma'il kai da'a ka bi Allah Allah ya hana matashi ya sace sace kai ma kai da'a Allah ya hana matashi ya tsoratar da ɗan uwansa musulmai ko ya nemi ransu kai ma a matsayinka na matashi ɗan uwa ka ce haka irin yadda annabi Isma'il ya amsa kiran Allah ce satajiduni insha Allah min as-sabir ce baba da izinin Allah zaka same ni cikin masu juriya daga cikin abin da ke ba matashi ingantacciyar rayuwa akwai as-sabr akwai juriya juriya akan da'ar Allah juriya a wajen barin saba wa Allah juriya akan jarabawar da zata sani mutum mara dadi ga annabi Isma'il yana ce mana satajiduni insha Allah min as-sabiri jarabawa yake ciki gwaji ake
kuma larabawa dama suna cewa bilim jihan yukramul maqruha sai an jarabta dan adam in aka jarabta shi ko ya ci jarabawa a daukaka matsayin sa ko kuma a gwada shi a jarabta shi ya walakanta saboda annabi Isma'il alaihi salam Allah ta'ala ya bamu labari yace lamma aslama wa tallahu lil jami lokacin da annabi Isma'il da babansa annabi Ibrahim aslama suka yi kariya ga Allah saboda kansa da ilimin lokacin da yake yanka wala dainahu an ya ibrahim qad saddaqta rubbi nan take sai aka kira annabi ibrahim aka ce ya ibrahim ka gaza da mafarki ka bu umarnin shi kuma annabi isma'il insha Allah ce wa fadainahu bi dhikrin azim shi kuma aka fance shi da wani abin yanka mai girma annabi isma'il matashi bibiye wa kunciyarsa ba waɗancan sufofin da aka ambata ba su yaudare shi ba annabi Yusuf alaihi salam matashi an tsinto shi a rijiya aka saye da shi ya je babban gida yana tare da matar mai gida a matsayin babban gari ko shugaban gari mai gari ga baki daya yana tare da ita ta neme shi da ya aikata alfasha da ita wa rawadatu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat al-abwaba wa qalat ayta lak tarifa kokoba malaman tafsiri suna kawo su ababe da za su suwanta maka damar da annabi Yusuf alaihi salam yake da su damar mai ba dama ɗaya ba da ya aikata abin da ta neme shi suka ce da kila ba abin da zai faru a duniya sai an je lahira suka ce na farko annabi Yusuf bako ne bako a gari ba wanda ya san shi ba dangin iya babu na baba bai cika damuwar ya yi abin kunya ba a da can idan mutum ya yi abin kunya a garinsu da iyayensa da kakanninsa a gari barin gari yake sai dai can a ji labarin shi bayan shekaru ko a ji labarin zuriyarsa ya je wani gari ya ɓadda bani kuma gari mai nisa ya hayayyafa a can daga nan sai a fara jin kushin labarinsa cewa ai shekara ta kaza ya sauka a wannan garin kaza 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 har canza suna sai to amma baku in ya shigo gari ba nasu ba dama to baya jin sha'in ya aikata mummunan aiki to shi baku ne na biyu malamai suka ce annabi Yusuf alaihi salam yana matakin kunciya yana da ƙarfin sha'awa na uku ba shi ya nema ba neman shi na hudu mijin nan dai da kishi da yawa kissa Qur'anin yadda ta faɗa mana kai za ka gane mijin ta bai da kishi ana zuwa fa da aka danyi aka yi aka ta sai ce sai ce a sai ce 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 sai ta gidi nan da ke innaki kunti Yusuf a arifa an kana da sai Yusuf na ga na kai ke da gaske ba ko duk jiki aka yi da yawa ba washe ne shahidu min ahli hani qarina yi amfani da ita ba ya kawo wata hujja ba ce mai ƙarfi ƙara'in ne amfani da su kawai shi ke nan an kai ƙarfi sai ce Yusuf wa Ali ban ta da ya ce Yusuf Allah kai haƙuri kai haƙuri ka kau da kai ka karkaci na wannan abu ke kuma sarfiri ne da ni ke kai laifi ya ba ka laifi na ke kunci min al-khafi kin zama cikin masu laifi ke ce kike da laifi ke ce ka rabe da kishi da kila ya aikata abin da ta neme shi ba mijin ma ba damuwa zai da yawa
domin gashi bai wani bincike da yawa ba, ka hada shi da sa'ad, wanda musulmi ce da sa'ad da ghayu wa ana aghyaru minhu wallahu aghyaru minni, kada za ka hada shi shi cewa zai fulla kai shi. Yanzu malamai wasu suke ambata malaman sira cewa ba auren mata da ya yi sex saboda tsananin kishinsa, amma shi ko wannan aziz ba yi da kishi da yawa, sannan sai da ta kukkulle kofofi wa ghallaqatil abwab. Amma me ya amsa annabi Yusuf a matsayinsa na matashi, nagartaccen matashi, bawan Allah wanda kurince shi bata lalace ba, sai ce ma'ada Allah, sai Allah ya tsare ni, innahu rabbi ahsana mathwaya, innahu la yuflihu adh-dhalimun, innahu rabbi, lallai ubangiji na da ya tsamar da ni daga rijiya ya kawo wuni wannan gidan, ahsana mathwaya, ya kyautata mazaunina, ko innahu mijinki rabbi ne gidana ne shi, ahsana mathwaya bai nuna mun cewa ni ba dan shi bane, ya kyautata masaukina, ya dauke ni kamar ɗansa, ya za a yanci amanarsa, inda wula ya fiye gubbali azzalimai masu saba dokokin Allah ba su taba cin nasara ba, ba ta samun babban rabo, azzalimai masu yaudarin masu gidansu saboda sun samu dama ba za su ci nasara ba, ka ga fasarori guda biyu ko duka za su shiga. Annabi Yusuf misali ne na matashi, al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah yake cewa ka kaddara da Annabi Yusuf alayhi salam ya aikata wannan matsayin, wannan abin da ta nema da bai zama matsayin da Allah ya bashi, da bai ke ga wannan matsayin da Allah madaukakin sarki ya bashi, amma sai gashi Allah madaukakin sarki ya ce wa kadhalika makkanna li Yusuf fil ard haythu yasha, aka daga matsayinsa na fa'u darajatin man nasha, aka daga matsayinsa innahu man yasbir, innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al muhsin. Annabi Ibrahim, annabi Yusuf ya hada sifofi guda biyu, as-sabr wa taqwa, ya tsara dokokin Allah kuma ya jure. Annabi Yusuf ba sha'awa bace ba yi da ita, ba mara lafiya bane shi, a'a waɗannan sifofin guda biyu da ake son kowane matashi da yake son rayuwarsa ta inganta, as-sabr wa taqwa, juriya da tsare dokokin Allah nisan kan ababen da Allah ya hana, su ne suke ba matashi kyakkyawar rayuwa ingantacciya. Magabata da yawa ‘yan uwa sun ci gajiya ƙuruciyarsu a lokacin da suke da ƙuruciya suka zama wani abu, duk malamai da kake jin tarihinsu ko sun tattara iliminsu ne a lokacin da suke da irin waɗannan shekarun da mafi yawanci ɗan nan mazauna waɗanda suke gabana suke da su. Wasu ma saboda Allah ya nuna mana aya sai ya karɓi rayuwarsu ba su wuce wannan matakin, wasu suka kafa jauna kamar Abu Muslim al-Qasai, al-Imam al-Dhahabi da ya tarjama sa a cikin Sirwa la ni bala, kaga wani irin yabo da ya masa da wasu sufofi ne ya siffanta shi da su, kaga ta bangaren abin da ya shafi mulki kenan, ya samar da sabon mulki, ya samar da daga wata daula zuwa wata daula, ya kawo karewar daula Umayya ya zama sanadiyar kafuwar daula Abbasiyya, daula da sai da ta jazaranta wajen shekaru 500 da wani abu aban kasa, duk gida ɗaya ke mulki, wanda kuma shi Abu Muslim al-Qurasani shi ne sababin zuwan wannan daula. A cikin sahabbai akwai waɗanda sirrinsu suna da ƙananan shekaru, Mu'adh ibn Jabal din da kake jin ake ce masa sayyidul ulama, malamin Qur'ani, gwamna, alƙali, limamin gari, malamin fiqh, masanin halal da haram, shugaban yaki a lokacin hukumul yamm, abin da ma'ana ma'arikul yamm a bilad ash-sham, da baki dai shekarun shi 31 a biyar su Allah Umu Anawas, wannan misali ne sosai. Ina jin Ibrahim bin Yazid al-Taymi shekare shi ba su wuce 30 da wani abu bai rasu an yi sabani shi ba wai da kake jin ake ba da labarin sa shi ba wai din nahawu malamin nahawu wasu malamai suna cewa shekare shi 33 duk da wasu malamai suna cewa ya wuce haka amma ya rubuta wani gagarumin littafi shi littafin ba kawai sunan shi littafi ba ya bukatar wani suna sunan shi littafi ko ta ce littafin nan malamai suna cewa bashin alkur'ani to ba wani littafin da ke da wannan sunan na alkitab sai shi alkitab na sibawai kuma ka dauki maganar malaman da suke cewa da yanci 33 bai rasu ku duba wannan littafin alkitab in ka zo ka dauke shi kace za ka karanta shi sai ka iya karanta layi goma kamar mai taso goma ka binci abin da yake dubi shi goyin misali akwai misalan malamai da yawa waɗanda lam ya tajawazu al-arba'in suke rasu amma sun yi wa musulunci aiki sakamakon ingantacciyar rayuwa da suka samu a lokacin da suke matasa ba su wasa da kuruciyarsu ba ta lalace an yi wani daga cikin sarakuna ko dai lokacin Bani Abbas ko kuma lokacin Bani Umayya matashi ne amma ya muni da kuruciyarsa wata rana ya zo ya yi kwalliya ya ci kwalliya zai fita fada sai je ya kalli madubi akwai kuyangarsa a gefensa sai ya ce anal malikul fata rudi ya buɗe shi ya ce ni ne matashi sarki ne zamani tana jin sai mai ce mata ko ba haka ba ne ta ce ranka daɗe haka sai ta yi mai tuta guda biyu ta ce an ta ni'mal fata lau kunta tabqa غير أن بقاء الإنسان ليس فيما علمته فيك عيب كانت الناس غير أنك فاعل فيما دل لك أمة إمة شيء إنما ذاك ذونا أمة إمة شيء فذاك متبع سيدي كسيدي ba wanda Allah ya rubuta wa zai dawoma a ban kasa to daga cikin kuma abin da zai dawoma ba akwai kuruciya ko da baka mutu ba to za ka wuce wannan mataki kuma za ka ci gajiyar abin da ka ajiye ne a lokacin da kake kuruciya lokacin da ka zama tsoho ka zama dattijo ko abin da ka gina shi za ka riƙa kowa kana ci na ƙarfin jikinka na ƙarfin ƙwaƙwalwarka na kirki da bautar Allah malamai suna faɗi a cikin tarjumar Ibn Jarir al-Tabari malamin tafsiri malamin tarihi malamin fiqh yana da mazhaba da Allah ya azurta shi da dalibai masu albarka wata rana yana tafiya da shi da matasa almajiransa sai suka zo wani waje ga wani katon rami sai ana tunanin ya za a yi da mala ɗauka shi za a yi a goya shi ko rungume shi za a yi koya za a yi sai kawai kafin su gama shawara kawai ya nuna da wandansa kawai sai suka hango shi ya tsalla a lokacin shekaru shi sun ja ya shiga matakin shekaru da tsufa sosai da suka taho suna nishi sai ya ce sai suka tabbe su ci akar makalla wannan karama ce haka taka da irin waɗannan shekaru ai ba muna nan muna tattauna ya zami da kai ɗauko ka zami ya zami da kai a shi haka tsallaka shi ne sai ya ba su wata ƙa'ida sai ya ce tilkal a'dha'u hafiznaha li rabbina fi shababina فحفظها الله لنا في شيء مخزن كهذا شو عندنا مجانا شو وقت عندنا الجبل عند أختي جنا السلام من سري وأنا سلو كش من عمتها من يواسد السلطة شو يساعد أن الله يتعلم من السلطة هنا أمان متمني ليرك توسع وقال وسويوي كويرك أشوف بايا كوينا شنتا نومنا شيء أكيد akwai masu ci su tauna kana jin ya kace tsammanin ya zama a matsayin dacci da tsoho lokacin da ya tsufa kana jin ya tsufa da kwalwarsa yanzu ba mun dawo wajen babban malami al-Sheikh Abdul Wahhab hafizahullah muna mota sai muke tattauna wadanne darussa muka dauka a zuwa wajensa dukkanin mu sai muka yi ittifaki akan wani darasi shine Allah ta'ala baya yaudar mutum baya cin amana subhana Abdul Wahhab muna fatan Allah ya sa cika da imani sun tsarewa Allah madaukakin sarki gabobinsu a lokacin da suke matasa har yanzu yana cikin wa'ayinsa ba karfin jiki yadda ake da shi da amma zuwan da muka yi a daidai wannan lokacin tsare-tsare ake kai mu kanmu sai da aka ba mu assignment aka ba mu aiki ba ɗaya ba ma ba biyu ba ɗan uwa matashi ka yi ƙoƙari ka ci gajiya ko zuciyarka ka kiyaye wa Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan gaɓoɓin Allah madaukakin sarki ba shi ne da rai waɗanne hanyoyi ne ɗan adam matashi zai ci gajiya ko zuciyarsa abu na farko shi ne ya yi ƙoƙari ya haɗa kansa da mutanen kirki da malaman musulunci da malaman da ba na musulunci ba na sociology sun yi ittifaki akan cewa cikin ababen da suka fi tasiri ga matashi babu kamar abin da suke cewa jago sa'o'i alkuhana abu hanif mun yi fira da matasa da yawa waɗanda suka tsinci kansu a cikin halin da ba mai kyau ba in ka tambaye su sai aka fara shan wiwi in wiwi ya ke shan shi abokin shi ya fara koya masa sai aka fara neman mata zai ce abokin shi ya fara koya mishi sai aka shiga harkar hudda da maza zai ce wani abokin shi ya koya mishi to abu na farko shine ikhtiyarul qurana as-salihin zaɓar abokanai na gari waɗanda za su taimaka maka ina za a je wajen muhadara za a yi muhadara a gadon ƙaya da ni za a yi za a yi muhadara a ɗorayi da ni za a yi za a yi muhadara a nasarawa da ni za a yi tare za mu tafi da abokina ba abokin da zai taimaka ya sai maka ƙwaya ko ya sai maka wiwi ba ba abokin da zai dauke ka ya kai ka wata wani jangul ba ba abokin da zai dauke ka ya kai ka inda za ka koyi dabanci ba sare-sare da ɓace-ɓace ba abokin da zai koya maka ɓace wa mutane waya ka yi ƙoƙari ka haɗa kanka da mutanen kirki waɗanda za su umarce ka da abin arziki idan ka umartu su taimake ka za su hana ka mummunan aiki lokacin da kake haluwa kuma su taimake ka wajen haluwa su karfafe ka abokanin da za su ja ka su kai ka masallaci ɗakin Allah abokanin da za su haɗa ka da malamai na Allah inda za ku riƙa zuwa ku buɗe littafi ku yi karatu abokanin da idan kana harkar boko idan kai kana yin bitar karatu na awa uku a rana to ka samu abokanan da su kuma suna da ƙarfin su yi karatu awa biyar zuwa awa shida zuwa awa bakwai zuwa awanni goma irin waɗannan abokanan kake su shi ake buƙata hanya ta farko ce hanya ta biyu ita ce ƙoƙarin neman ilimi ilimi wani abuci ne wanda baya cutar da mai shi ilimi wani abuntaccen abuci ne wanda yake baka tabbacin in ka kasance tare da shi a rayuwarka ba za ka yi asara ba a duniya ba za ka yi asara a lahira ilimi wani abuci ne wanda zai zama maka abokin kasancewa tare da kai har kabari ilimi wani abuci ne da zai kama hannunka ya kai ka har aljannar Allah subhanahu wa ta'ala domin ba jahili aljanna ko jahili ko ba ka ɗaya da shiga aljanna ba wani jahili aljanna to kar ka zama jahili ka koyi ilimi ilimin sanin Allah madaukakin sarki ilimi yana tasiri wajen gyara ka daga mummunan hali ka zama mutumin kirki ilimi yana canza maka rayuwa ya canza maka tunani ya canza maka hange inda kana hangen baya ne zai sa ka karka hangen gaba kuma hangen ya zama mai zurfi kasance mai neman ilimi abu na uku shine kokarin aiwatar da wannan ilimin karka zama mai ilimi kawai kamar ilimin caji karka ta zama kwalwarka ilimi ba caji bane kaga ita kanta waya ba ana caji ta bane kawai dan aji ana caji ta ne dan alƙazin ka caji ai amfani da shi ka zama kokarin ka duk abin da ka koya za ka yi kokarin aiwatar da shi a cikin rayuwarka aiki da ilimin daidai gwamnati abinda ka koya a aiwatar da shi wannan yana taimakon mutum matuƙa kar ya zama manufarka ita ce kawai ko da yaushe shine ka tara ilimin ko kai alfahari da shi ko kai jayayya da shi ko kai gogorewa da shi wannan ilimin idan mutum ya yi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fannarun nar shi wuta ce makoman mutum wuta ce makoman hanya ta gaba ita ce kokarin haɗuwa da waɗanda za su taimaka maka ku zama kun haɗu kun isar da wannan saƙon na ilimi da aiki da shi zuwa ga wasu ga shi nan abinda aka faɗa shi babu Islam kusan duk in ka bi tarihi lokacin da aka ba ƙungiyar Izala in ka kalli malaman da suka ba ƙungiyar Izala wasu su ba su kai shekara 25 ba a wannan lokacin akwai shekara 20 wasu ba su kai shekara 20 tabbas wasu ba su kai shekara 20 amma su suka haɗu Allah ya kunsa musu wannan basira shi yasa babban malami a Sheikh Abubakar Mahmud bin rahmatullahi alayhi lokacin da suka kafa Izala suka zo suka same shi bayan ya ƙara musu suna sun ce jama'atu za ta yi dai kun kai za ta yi dai kun ce wani iqamatu sunna wata riwaya kuma aka ce malam Abubakar imam shine ya ƙara wa iqamatu sunna din sai ma da ya kalle su kamar yadda ya faɗi a cikin littafin sa waya Islam dan bata sai ya kalle irin shekarun su sai ce waɗannan in aka bar su su kadan ana jin su domin abinda ake bukata za mu faɗa daga cikin ikon hanyoyin inganta rayuwarka akwai kanka suke tarabu da dattawa malam ya kalli a jos aka kafa Izala sai ya kalla wani sarki ne cikin sarakunan mu na arewa ya fi kusa da jos sai ya aika wa sarkin Bauchi da wasiƙa cewa ga yara nan matasa muna fatan su aikata alkhairi sun kafa ƙungiya ga manufarta don Allah ka zama musu jagora ka zama musu uba sarkin Bauchi na wannan lokacin Allah ya fi masa bai fahimci saƙon malam ba ya yi watsi da wannan saƙon ƙarshe sarkinmu sarkin Zazzau Allah ya gafarta masa shi malam ya haɗa su da shi Shehu Idris Allah ya ji kansa Allah ya ƙara Allah ya masa rahama shi ya haɗa shi da su shi yasa ko da yaushe malamanmu waɗanda suke gaba da mu suna faɗa mana suna cewa kullum idan suka je wajen malam zai ce su kula da sarkin Zazzau Alhaji Shehu Idris darasin shi ne na gaba daga cikin abin da ke inganta rayuwar matashi bayan abokanan kirki ko zama kuma yana da magaba a na kirki kai ya suke yi rauni saboda ku shababin Islam kar ku yarda da shi ku kar ku rabu da shi ku Islam shababul Islam ba sa cin nasara ba tare da shuruhul Islam ba ku matasan musulunci ne to ku zama tare da dattawan musulunci irin abubuwan da nake gani marasa daɗi suna faruwa a 'yan kwanakin nan na rabuwar kai tsakanin wasu matasa da dattawa har su suke shiga ciki masallacin nan na nuna alamar ma'aikata cewa ba ku da wannan mummunan ɗabi'a domin ga dattawa nan masha Allah duk inda ku je ka ratsa za ku ga dattawa ga su nan to ku zama tare da su duk abin da za ku yi ku nemi shawara idan kuka yi wani abu kuka zo kuka taso ganga-ganga suka ce muku ku dakata to ku dakata sun tari sun fi ku gaskiya sun tari sun fi ku gaskiya da a ce akwai lokaci da na ba ku wani tarihi mai tsawo a game da mu har ma kila faɗa musu muku wasu sanannun malamai da kuka san su abokananmu a yanzu wanda a shekarun baya muka taba kakkaba wata kungiya ta musabaka dattawa magabatan mu suka yi mana wata nasiha a lokacin ba mu yi nasiha muka taba muka yi tugunguni sai daga baya nake gane sabannin da suka isar a gare ni da kuma irin nasihohin da suka mana da irin gargadin da suka mana waɗannan su daga cikin abin da kuma zai inganta rayuwar matashi a lokacin da yake ciki kyawawan ɗabi'u ya ruku da su shi ne dai duk abin da ya karanta da ya ƙoƙarin aiwatar da shi a kan kansa na tsoron Allah na kiyaye dokokin Allah na bin umarnin Allah na nisantar ababen da Allah ya haramta na ruku da ladabban musulunci masu kyau da kyawawan ta'adoji na musulunci da sauran duk abin da kuma musulunci ya umarni da shi ɗan uwa fage na bayani akan tarbiyyar matasa wani fage ne mai faɗi ka kuma dakta zai zo insha Allah ta'ala yi bayani mai tsawo kuma garin dai gashi na ta wani haka haka na ce wa malam a ban lokaci ce a na ce a dole a sa lokaci to an nuna min lokacin yayi sau da kallon dakata a nan insha Allah ta'ala sai wata haduwar insha Allah sai kuma mu dora akan wani abu insha Allah ta'ala kuma ba ma fatan wannan da gane ita ce haduwar mu ta ƙarshe insha Allah subhanahu ta'ala ya muku albarka waɗannan matasa da suka shirya wannan zama shababul islam Allah ya musu albarka kuma dukan ku shababul islam yawa kada wani ya ji cewa ba mimba bane a cikin nan in an taimaki in an nemi taimakon ka to ka bada gudunmuwa fa in istansarukum fi ddini fa alaykum an-nasr in aka nemi taimakon ku to ku taimaka kowa ya bada gudunmuwarsa ba ma sai an nemi gudunmuwarka Allah ya muku albarka da tawon wannan unguwa Allah ya musu albarka wannan unguwa Allah ya kara mata albarka garin Kano Allah ya kara masa albarka kuma Allah ya sa garin Zariya ya bi shi albarka da Allah